الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى لدك من دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 15 ga watan Rajab shekara ta 2435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 5 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani kafin darasi na yau ba da fi an tambayoyi suka iya gabata tambaya ta farko wato wata yar uwa yake cewa shin haka ne dole ne sutura da mai sallah zai sanya a gabansa sai ta kai gwargwadon zira'i iya abin da yake sunna duk abin da mutum zai ajiye a matsayin sutura a gabansa domin mai wucewa ya san da cewa wani sallah yake domin ya kauce kada ya huta gabansa iya abin da ake yake abin da yake sunna kada wannan sutura ta yi kasa da zira'i guda kamar yanda ya gabata a darasin mu na Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana abin da ya dace mai sutura da shi gurgudansa manzon Allah ya ce mithla mu'akhiratir rahal kwatancin ma'ana iccen sirdi wanda kenan mahayi yake jinginuwa zuwa gare shi sirdi wanda yake na rakumi wannan icce wanda yake na bayansa kenan gurgudan shi ake bukatar sutura ta zaman tsawon sa shine wannan gurgudansa ko bai wuce zira'i guda to amma ya halatta mutun yayi sutura wanda ta wuce zira'i guda domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana cikin halin bulaguro yana tafiya da wata yar sanda wanda ake kiranta anaza wanda sandan mashi ce wanda take gajera illa kasancewar bata kai tsawon gura ta mashi kamar yanda yake wanda a jikinta wato tana da wani dan tsini da ake sawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana cikin bulaguro a cikin dokar daji idan zai biya bukatar sa ana caka ta akan kasa sannan a sanya wani mayafi kenan sai ya zama tushe miki tsakanin shi da jama'a haka ne in za a yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana caka ta a gaban sa ta zame masa sutura har ma wani daga cikin marwayta shine wato Abu Musa wannan Abu Musa shine Muhammad ibn al-Musanna Abu Musa al-Anazi shine yake cewa sharaful lana banu anaza sharaful lana banu anaza salla ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daraja ce da matsayi gare mu wato banu anaza yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mu gaba wato yayi sallah wannan kuwa kuskuren fahimta ne shi kabilar sa tana kai dangane zuwa kabilar da ake kiranta anaza duk wanda ya kai dangane zuwa wannan kabila idan namiji ne shine ake cewa al-anazi to ya kuskure a wajen fahimtar abinda ake nihi da anaza wannan kwagiri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kafawa a gabansa idan yana cikin tafiya idan lokacin sallah yayi domin ya zame masa sutura a shahid ita wannan anaza kin tsawanta ya wuce zira'i guda, tsawanta ya wuce zira'i. Don haka dai anan abin da muke so mu sani, ita sutura ana yin ta da dukkan wani abu wanda yake tabbatacce, wanda iska ba za ta dauke shi ba, wanda kuma duk mai wucewa zai iya sanin cewa alama ce mutum ya aje domin ya sha makance tsakanin shi da masu wucewa idan yana sallah. An gane kenan iya abin da yake sunna kada ta yi kasa da wato zira'i guda, domin duk abin da yake kasa da zira'i guda kalla ne wanda yake nesa idan yana wucewa ya hango, amma duk abin da yake ya kai zira'i guda mutum zai iya ganewa cewa sutura ce mutum ya aje. Tsarin fa'ida kuma tsakaninka da inda zaka aje ta, in ka kai goshinka kasa a samu tazara, shi ne gwargwadon yanda akuya za ta iya wucewa ko tinkiya, shi ne shi ma bai wuce ba zira'i guda. Kenan in ka dora goshinka a nan, kenan inda sutura take aje ya zama tun tsakaninta da goshinka a samu kamar zira'i guda, shi ne mamarrusha, gwargwadon kenan wurin da akuya ko tinkiya za ta iya wucewa.
Na'am.
Ana tambaya ne me
mace
ijabi a sunna? Ma'anar ijabi a sunna.
Ma'anar
ijabi a sunna. Ma'anar wai ijabi a sunna ce. To abinda na fahimta a tambayar menene gwargwadon ijabi wanda ke na shari'a ta shar'anta ma mace. Shi akwai littafi na musamman wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya wallafa mai suna Jilbabul Mar'a al-Muslima. Jilbabul Mar'a al-Muslima. A nan malam ya koro dalilai a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun magabata gurgudan yanda ake buƙatar hijabi na mace kasance. Idan aka ce hijab, kenan ma'anarsa a larabci shi ne abu wanda zai zamanto shamaki da kariya tsakanin wani abu da wani abu. Don haka shi ainihi abinda ake kira jilbab. Idan aka ce jilbab, wato shi ne doguwar riga wanda tun daga sama za ta zamanto ta rufe har izuwa dugadugai, shi ne ake kira da jilbab. Wanda jam'unsa shi ne jalabib, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhan nabiyyu qulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zai al-aya. To dan haka kasancewar abinda ake da bukata mace ta saka doguwar riga tun daga sama wanda za ta rufe har dugadiganta, ba laifi ta kan iya jan wannan riga a ƙasa ya zamanto an samu ɗani ɗaya ko kuma kamu guda, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na Abdullahi dan Umar ko kuma ce a hadisi na Abu Zar al-Ghifari, Allah ya ƙara masa yadda, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum uku ko kuma ce dangogi uku daga cikin mutane a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai kalle su kallo wanda yake na rahama, ba zai musu zance zancen da zai dadada musu rai, ba zai tsarkake su ba game da dattin zunubi, tare da haka sun cancanci azaba ma'abuciyar radadi. Abu Zar sai yake cewa khabu wa khasiru manhum ya Rasulallah, yace waɗannan dangogi uku ba sun tabe sun dada tabewa, ya Rasulallahi suwa ne ne siffanta mana su mu san irinsu? Manzon Allah farko sai ya ce al-muslim, mutum wanda yake sakin tufafinsa ya wuce ka'ida ta shari'a. Na biyunsu al-mannan, wato mai gora ma jama'a alkhairin da yi musu. Na uku shi ne al-munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, mai sayar da kayan shi da rantsuwa ta ƙarya. To Ummu Salama Allah ya ƙara mata yadda sai take cewa ya Rasulallah, yaya mata za su aikata wato da shi ne take cewa biziyulihinna, yaya mata za su yi da gezar ma'ana tufafinsu, domin gezar tufafinsu yana jan ƙasa. Manzon Allah sai yake cewa yurhinahu shibran, su dan saki wato gezar ta su ta ja kasa manzon Allah yace dani daya Ummu Salama sai take cewa idan tankashifu aqdamuhun tace ya rasulullahi in har dani daya mata za su saki tufafin su ya ja kasa tace ya rasulullahi daga dagan su ko ai zai iya bayyana domin iska tana kadawa idan iska ta dage wannan kenan duddugen ta zai bayyana sai manzon Allah yace yurkhinahu zira'an wala yaziduna alayk su saki tufafin nasu ya ja kasa manzon Allah yace kamu guda idan aka ce zira'i shine daga wannan yatsa ta tsakiya zuwa nan gwiwa manzon Allah yace amma kasu dada akan haka to dan haka anan ash-shahid abinda muke so mu gane idan doguwar riga ce mace ta sanya abinda ake bukata tun daga kenan kafadar ta tun daga wuyaye zaman tu wannan riga tsawon ta ya kai ta rufe dugadiganta gaba daya in ma hijabi ne ya zaman tu kenan tsawon shi gaba daya ya rufe har zuwa dugadiganta an gane ku idan doguwar riga ce ta yi tu wannan riga ta zaman tu riga ce mai fadi kada ta zaman tu riga ce matsatsa wadda za ta siffanta halittar ta sannan kuma wannan riga kada ta zaman tu wato shine sarasara wanda za a ringa ganin abin da ke baya wannan kenan kuma bayan abin da ake kiran shi da alkina ko kuma al-khimar al-khimar shine wato murfin kai kenan kenan kaga anan idan rigar mace riga ce wadda take mai fadi mai tsawon gaske wanda ta rufe har dugadiganta wanda koda iska ta kada wannan riga ba za ta rike a jikinta ba ta siffanta al'aurarta to za ta iya saka wannan doguwar riga sannan kuma ta sanya khimar shi khimar yana rihe kai gaba ɗaya kuma da nan wuya idan kuwa hijabi za ta dinka irin yanda ake dinka wa a irin wannan lokaci kenan ya zaman tu hijabin hijabi ne wanda yake mai fadi ba hijabi ba wanda yake matsatse har ma wani hijabi a yanzu wani mai gidan hannu wanda kwata-kwata yana siffanta jikin mace kuma gaya yana dikewa a jikinta wannan ba hijabi bane ba a ka'ida na shari'a in hijabi ne sai ya zamanto yana da fadi ya zamanto kenan koda iska ta kada ya zamanto ba zai dike a jikinta ba yanda al'aurarta za ta bayyana a fili kuma kada ya zamanto kenan shine sarasara to waɗannan sune ka'idodin kenan binene abinda ubangiji subhanahu wataala ya wajabta ma matan mu'minai dole ne su sanya wannan tufafi iya abinda za su bayyana shine wato fuska sannan da tafin hannu idan aka ce fuska kenan inda take farawa daga daidai daga inda gashi yake farawa to daga nan ne fuska take farawa karshen da kuma zuwa haba fadin fuska shine kuma daga wannan kunne zuwa wannan kunne kenan kunnuwa ba za su bayyana ba sannan kuma gashin ta ko mun kankanta shi ba zai bayyana ba kenan daga nan bakin zawwa nan shine kadai Allah ya halitta mata ta bayyana sannan kuma da tafukan hannu wanda an so mace ta rufe amma idan ba ta rufe ba ba laifi bane ba domin babu dalilin da ya wajabta mata amma in ta rufe ta kyautata tana da kuma sakamakon lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala akan rufe fuskar ta da ta yi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen aya ta 23 a cikin wato wannan sura ta 14 ita ce suratu Ibrahim wanda kafin aya ta 23 aya ta 22 wato bayani ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana dangane da wato kutuba ta karshe wadda shaidani zai yi a ranar kiyama kuma wannan kutuba zai fuskantar da ita ga mabiyansa wanda kuma kutubar abinda ta kunsa wato yana wanke kansa dangane da duk wani zargi da za a masa shine Ubangiji ta'ala ke cewa wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru shaidani zai fada a yaushe ne zai fada a ranar kiyama lamma qudiya al-amru lokacin da aka hukunta al'amari, ƴan aljanna suka shiga aljanna, ƴan wuta suka shiga wuta. To a lokacin nan shaidani da shi da mabiyansa lokacin da suka tattaro a cikin wuta, zai ce da su, inna Allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Lalle ku san da cewa Ubangijinku ya muku alkawari, alkawari wanda yake na gaskiya, kuma Ubangiji ta'ala ya cika muku alkawarinsa na cewa duk wanda yayi biyayya ga manzanninsa a wannan yini na alkiyama, makomar shi tace aljanna. Duk wanda yayi ma manzanninsa tawaye a wannan yini na alkiyama, makomar shi tace wuta. Ga yako inda al'amarin ku ya kasance, inna Allaha wa'adakum wa'adal haqqi, lalle Ubangijinku ya muku alkawali, alkawali na gaskiya, kuma ya cika muku alkawalin. Wa wa'adtukum, yace ni kuma shaidani na muku alkawali, fa akhlaftukum, kuma sai na saba muku wannan alkawali. An gane ku? Me Ubangiji ta'ala yake faɗa mana? Tuntuni shaidani, Allah ya bashi lasisin duk wasu waɗanda suke mabiyansa yayi musu alkawali, amma alkawalinsa alkawali ne wanda yake na rudi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaytanu illa gurura, ulaika ma'awahum jahannamu wa la yajiduna anha mahisa. Shaitani na ma wato mabiyansa alkawali, alkawalin cewa duniya an zo zama, babu wani yini na alkiyama nan gaba. Wa yumannihim, kuma yana guratar da su dangane da wato rayuwa ta duniya. Ubangiji ta'ala ya ce, wa ma ya iduhum shaytanu illa gurura, alkawalin da shaitani yake ma mabiyansa bai zamanto ba face alkawali ne wanda yake na rudi. To shine anan yace, wa wa'adtukum, na muku alkawali, fa akhlaftukum, amma na saba muku, na ce muku babu wani yini na alkiyama nan gaba, kuma gaya kun ga alkiyama ta tabbata. Wa ma kana liya alaikum min sulbani, yace ku san da cewa fa ni ba ni da wata hujja, ko kuma ba ni da wani karfi akan batar da ku. Sulban anan kuwa, ba ni da wani karfi da zan tursasa ku in ce dole sai kun bi ni. Shi ne yace, wa ma kana liya alaikum min sulbani, ba ni da wani karfi akan ku wanda zan tilasa ku in ce dole sai kun bi. Illa an da autuku, kadai dai na kiraye ku ne zuwa tafarki wanda yake na halaka. Fastajabtum li, dan haka sai kuka karba kirana. Fala talumuni, yace dan haka a yau kada ku zarge ni. Walumu anfusakum, wato ku zargi kawunanku. An gane ku? Ku zargi kawunanku kenan, kada ku zarge ni ku ce ni ne na kawo ku wannan mahalli wanda yake mummuna ita ce wuta. Ku zargi kawunanku, ku ne kuka tabar da kawunanku tun a rayuwarku ta duniya. Haka Allah ya faɗa mana a cikin hadisi al-Qudsi, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. Ubangiji ta'ala ya ce, ya ku bayina, ku san da cewa dukkan ayyukanku da na alkhairi da na sharri ina kididdige muku, ba abin da yake fakuwa daidai da misgalar zarra a wajena daga cikin ayyukan. Thumma uwaffikum iyyaha, sannan in kiyama tayi, Allah ya ce zan cika muku sakamakon ayyukanku. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce, wa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamu. Sai ya ce, faman wajada khairan, duk wanda ya samu alkhairi, ma'ana aljanna ta zamanto makomarsa, to falyahmadillah, ya gode ma Ubangijinsa, ba ƙarfinsa ba ne, ba dabararsa ba ce, rahama ce da kyauta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, aljanna ta zamanto makomar shi a yau. Sai ya ce, wa man wajada ghayra zalika, duk wanda ya samu abin da ya walaice haka, ma'ana wuta ta zamanto makomarsa, fala yalumanna illa nafsa, kada ya zargi kowa face kansa, tunda Ubangiji ta'ala ya riga ya turo mana manzanni. Manzannin nan Ubangiji ta'ala ya saukar da littattafai tare da su. Manzannin suka gama rayuwarsu, suka wuce, suka gadar mana da wannan littafi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. wanda wannan littafi shine zai nuna maka, wato ya bambanta maka tsakanin duhu da haske, ya nuna maka hanyar da in ka bi ba za ta taka burki da kai a gobe kiyama face a aljanna, kuma littafin zai nuna maka hanyar da in ka bi ba inda za ta taka burki da kai a ranar kiyama face wuta. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce fala ya luman na illa nafsa, kada kowa ya zargi, an gane ko, fala ya luman na illa nafsa, kada mutum ya zargi kowa face kansa. Don haka anan shaidani ya ce fala ta lumuni, ya ce kada ku zarge ni, don ba tilasa kuma na yi, na ce dole sai kun bi, kawai kiran ku na yi saboda tsabar rashin tunani da wauta kuka amsa kirana. Don haka fala ta lumuni, kada ku zarge ni, walumu anfusakum, ya ce ku zargi kawunanku. Ma ana bi musrikhukum, yace ku san da cewa ni dai a yau wato ba mai ceton ku bane, ba mai taimaka muku bane game da azabar Allah. Wa ma antum bi musrikhiya, yace ku ma kwa, yace ba masu taimaka mini bane ku hana Ubangiji subhanahu wata'ala ya azabtar da ni. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, yace wato shine yace inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, yace ni na kafirce ma duk abinda kuka tarar da bautar Ubangijinku da ni, kenan duk abinda kuka yi shirka da Ubangiji yau na kafirce masa, ban yarda ba, ban amince ba. Kaga wannan dai duka yana daga cikin ruɗi na shaitani, domin duk wanda ya hada bautar Allah da wani, ba kowa bane ya kawata masa hada bautar Allah da wani face shaidani, shi ya nuna maka cewa abu ne mai kyau. To kuma an wayi gari yini na alkiyama ya cimma burinsa, daman iya abin da yake bukata ya zamanto da kai da shi ku yi tarayya a cikin wutar jahannama wal iyazu billahi. Don haka a wannan lokaci zai nuna rashin yardarsa da rashin amincewarsa dangane da shirkar da kai da shi. Shi ne yace inni kafartu, yace lalle ni na kafirce bima ashraktumuni, da abinda kuka tarar da ni a cikin bautar Allah min qablu, gabanin haka shine kenan a duniya. Ubangiji ta'ala yace inna zalimina, lalle mushrikai lahum azabun alim, suna da azaba ma'abuciyar radi a ranar kiyama. Abinda ake nihi da zalimin anan sune al-mushrikun. Ubangiji ta'ala sai yace wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati, waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, suka gaskata manzanninsa, wa amilu salihati, suka aikata ayyuka na ƙwarai, a wannan yini Ubangiji ta'ala ya ce wa udkhila, wato an shigar da su jannatin aljanna, wadda al'anharu ƙuramu ta jari ke gudana min tahtiha, ƙarƙashin itacenta da benayenta, khalidina fiha, Ubangiji ta'ala ya ce masu dawwama ne a cikinta, bi izni rabbihim, wato da nihin Ubangijinsu, har abada ba za a fitar da su ba, kuma su ma a raɗin kansu ba za su nemi cewa a fitar da su. Tahiyyatuhum, Ubangiji ta'ala ya ce gaisuwar ƴan aljanna fiha, a aljanna, salamun, wato shine sallama, junansu yana ma juna sallama, assalamu alaikum, assalamu alaikum, kuma haka mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su ringa yi musu wannan sallama, kamar yadda ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fanima uqubad dar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala, alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa farquha fis samaa, تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويدرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم wato Ubangiji ta'ala ke fada alam tara, shin baka ga kaifa daraballahu, kaifa kaifa daraballahu mathalan, wato shin baka ga ba yanda ubangijinka wato ya buga misalin kalimatan tayyibatan ita ce kalima wanda take tsarkakakka kalima ta la ilaha illallah na daga cikin sunayenta shine al-kalimatu tayyiba wannan kalima wanda take tsarkakakka kalima ta la ilaha illallah ubangiji ta'ala yace ka shajaratin tayyiba misalin ta wato kamar itaciya ce wanda take tsarkakakka an gane ku lafazin tayyiba an ciro shi ne daga abayyib idan aka ce abayyib bi ma'ana abahir ko kuma ya zaman tumina tayyib idan aka ce tayyib abu wanda yake daddada to kalima ta la ilaha illallah ta kunshi dukkan waɗannan ma'ana guda biyu in ma ka ce mata kalima daddada ko ka ce kalima wanda take tsarkakakka domin babu abin da yafi dadi a zuciyar mu'mini sama da ambaton Allah shine yace ka shajaratin tayyiba kamar itaciya ce wanda take tsarkakakka ita ce itaciyar dabino asluha thabitun wanda itaciyar dabino wato shine gindin itaciyar thabitun tabbatacce ne a cikin kasa domin jijiyoyinsa wato sun kama kasa wa far'uha wato reshenta ubangiji ta'ala yace fis sama wato yana cikin sararin samaniya wannan itaciya ubangiji ta'ala yace tuuti ukulaha kullahini bi izni rabbiha a kowane zamani tana ba da ƴaƴanta ga mabukata bi izni rabbiha da nihin ubangijinta wa yadribullahu al-amthala lin-nas ubangiji ta'ala na buga ma bayinsa wato misallai la'allahum yatazakkaruna wato dan su wa'azatu su gane inda aka sa gaba wannan misali ne ubangiji ta'ala yake sanya mana game da kalima ta tauhidi ita ce kalima ta la ilaha illallah shine ubangiji ta'ala ya kamanta mana ita wannan kalima da itaciyar dabino wanda itaciyar dabino itaciya ce ma'abuciya albarka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da albarkar da Allah ya sanya a cikin itaciyar dabino kamar yanda anan ubangiji ta'ala sai ya ce ka shajaratin tayyiba kamar itaciya ce wanda take tsarkakakka ko kuma ka ce daddada asluha kenan wanda tushenta thabitun wato yana tabbace a cikin kasa sai ce amma wa far'uha fis sama wato reshenta kuma yana cikin sararin samaniya wannan kenan misalin mu'mini domin ita kalima ta la ilaha illallah abu ce wanda take tabbatacciya a cikin zuciyar mu'mini tabbatacciya a cikin zuciyar mu'mini tare da cewa kuma ita wannan kalima reshenta yana cikin sama domin duk a lokacin da mu'mini ya furta wannan kalima ko ya aikata abinda wannan kalima ta kunsa to wannan aiki zai tashi sama sai ya je wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda yake cewa ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u duk wata kalimomi wadanda suke tsarkakakku zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala suke daukaka kaga asalin ita kalima ta la ilaha illallah asalinta tana tabbace a cikin zuciyar mu'mini domin lokacin da mu'mini ya furta wannan kalima a zuciyarsa ya tabbatar ya kudirce ma'anar wannan kalima kenan gindin itaciyar yana cikin zuciyarsa amma reshenta a ina yake reshenta kenan yana cikin sama domin duk abin da mu'mini ke aikatawa ayyuka na ibada baya zama a duran ƙasa tashi yake yashe wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yace wal amalu salihu yarfa'u aiki wanda yake nagari ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yake daukaka shi zuwa gare shi sannan sai yace tuuti ukulaha kullahini bi izni rabbiha kamar yanda kenan itaciyar dabino gindinta yana cikin ƙasa amma reshenta yana cikin sararin sama sannan sai yace tuuti ukulaha kullahini bi izni rabbiha wannan itaciya tana bada wato ƴaƴanta an gane ko kullahinin a kowane zamani bi izni rabbiha da nihin ubangijinta wasu malamai suka ce a duk wata shida wato itaciyar dabino tana yin ƴaƴa, wasu malamai suka ce a duk a tsawon shekara, wasu suka ce daga lokacin da ta fara ƴaƴa zuwa lokacin da za a yanke a ci wata hudu ke akwai, wasu malamai suka ce wata biyu. Tare da cewa Ar-Rabi ibn Anas yace ma'anar kullahi ne shine ai kullu gudwatin wa ashiya, safiya da murece wannan itaciya tana bada wato ƴaƴanta. Me yasa? Saboda ƴaƴan dabino ana cin su da safe, ana cin su da dare. Safe da yamma dabino yana iya zamantowa abinci, kuma in lokacin maga ne a ci maga, idan maga ta wuce kuma bushashin dabino shi za a ringa amfani da shi. Kaga anan me yasa yace saboda aikin mumini Allah bai kayyade masa lokaci cewa sai a wata shida za a ɗaukaka aikin bawa, ko a wata hudu ko a wata biyu kamar yadda wasu malamai suka faɗa. Dukkan abin da bawa yake aikatawa safiya da murici akwai mala'iku na Ubangiji subhanahu wata'ala wanda suke ɗaukaka aikin bawa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa mala'ikun Allah suna baki baki gare ku, wasu suna cin suna junansu yana canzar juna a lokacin asuba da lokacin sallah ta la'asar. Iya abin da bayi suka aikata za su je ma Ubangiji subhanahu wata'ala da wannan aiki. Don haka anan yace kullahinin kenan safiya da murici. Don haka Ibn Jarir al-Tabari Allah ya ji kansa daga cikin dukkan maganganun malamai game da ma'anar wannan kalima tu'ti ukulaha tana bada ƴaƴanta kullahinin a kowane zamani bi iznin rabbiha, dalilin ubangijinta ya rinja yadda wannan magana na cewa safiya da murici domin a waɗannan lokuta ne aikin bawa yake ɗaukaka. Kamar yadda shi da bino kenan in lokacin maga ne za a ci maga, in babu maga za a ci bushashen da bino, kuma za a iya cin shi da safe a ci shi da dare a matsayin abinci, kamar yadda Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce wata biyu muke kwashewa wata uku ba a girka tukunya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka tambaye ta me kuke ci, ta ce al-aswada da bino da baƙin ruwa. Don haka da bino yakan iya zamantowa abinci a wajen waɗanda suka san mahimmancinsa. To wannan shine Allah ya kamanta mana kalima ta la ilaha illallah, yanda mumini ba dare ba rana a kowane lokaci yana cikin cin amfanin wannan kalima, kamar yadda shi da bino a kowane lokaci ana amfani da ƴaƴansa. Kuma ita wannan kalima kenan a cikin zuciyar bawa take a tabbaci, amma reshinta suna cikin sama. Don haka malamai suka ce hikima da Allah ya masalta wato imani da wannan itaciya ta dabino, suka ce domin ita itaciya ba ta tabbata ta zama itaciya sai da abubuwa guda uku. Abu na farko a samu jijiyoyi waɗanda suke tabbatattu a cikin ƙasa. Duk itaciyar da ba ta da jijiya a cikin ƙasa wannan banza ce, ba inda za ta je ta zo. Misali a cikin itaciya akwai itaciyar da jijiyoyinta ba sa kama ƙasa, wanda daga iska ta kada za ka ga ta kwanta a kan ƙasa. Kalla ne ka ga dabino a ce duk wata iska da ake ta tuke dabino ta shimfiɗar da shi a kan ƙasa. Kenan itaciya ba ta tabbata ta zama itaciya, dole sai jijiyoyinta sun kama ƙasa. Abu na biyu ya zamanto kuma tana da shine shishike wanda ya riga ya tsaya ya tabbata haka, kenan ya zamanto tana da icce wanda yake ya tabbata ya tsaya. Abu na uku ya zamanto kuma tana da reshu waɗanda suke masu tsawo. To wannan duka wato itaciyar dabino ta hada. Don haka shi kuma imani malamai suka ce baya tabbata sai da abubuwa guda uku. Abu na farko shine kudiri na zuciya, al-i'tiqadu bil qalb, dole sai ka kudirce wannan imani a zuciyarka. Sannan abu na biyu wato shine qaulun bil lisan, sai ka faɗa da harshenka. Abu na uku shine amalun bil arkan, ya zamanto kenan gafafuwanka sun aikata. Kaga farko kenan shine qaulun bil lisan, wannan kalima ta la ilaha illallah ka furta ta da harshenka. Idan ka furta ta da harshenka kenan abu na biyu shine sai ka kudirce ta da zuciyarka. Idan ka kudirce ta da zuciyarka kuma dole ne gabaƙuwanka ya zamanto sun aikata. To shine malamai suka ce wannan ita ce hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala da ya kamanta kalima ta la ilaha illallah wato da itaciyar da biyu. don haka hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ke cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yace inna minash shajarati shajara inna minash shajari shajara manzon Allah yace daga cikin itaci manzon Allah yace akwai wata itaciya wannan itaciya la yasqudu waraquha manzon Allah yace ganyenta baya faduwa manzon Allah sai yace wa innaha mathalul muslim wannan itaciya yanda ka san mumini haka take kwatancin mumini haka wannan itaciya take manzon Allah yace fa hadithuni ma hiya ku bani labarin wata itaciya ce a cikin jama'a ne na sahabbai manzon Allah yace lalle daga cikin itaci akwai wata itaciya wannan itaciya ganyenta baya faduwa ko iskar bazara ta kada ganyenta baya faduwa manzon Allah yace wannan itaciya kuma kamar mumini take ku bani labarin wata itaciya ce wani yakan iya cewa kaga kacici kacici ta fito a fili amma ita kacici kacici ana buƙatar a yi ta akan abin da zai amfani jama'a an gane ko domin al'amari ne wanda yake na caza kulluwa kuma wanda ta hanyar wannan mutun zai samu wato shine gaugawar fahimta domin abubuwa da yawa ba sa fitowa dole sai da tunani qala abdullahi abdullahi dan umar yake cewa fa waqa an-nasu fi shajaril bawadi jama'a ta sahabbai tunanin su sai ya abku a cikin itaci na daji kowa kokari yake ya samu wata itaciya ce shine yace wa waqa fi nafsi annaha an-nakla fastahayit yace farkon abin da ya darsu a cikin zuciyata abin da tunatunin kawai itaciyar dabino ce amma saboda akwai manya a majalisin ga mahaifina Umar ga irin su Abubakar da sauransu yace sai naji kunyar a ce ni na bada amsa manyan sahabbai ba su samu ba sun maƙalu sannan sai sahabbai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun baka gari hadithuna ma hiya ya rasulullah ba mu labari wata itaciya ce qala sai manzon Allah yace hiya an-nakhla yace ai ita ce itaciyar dabino ita ce itaciyar dabino yanda ka san mumini haka take a itaciyar dabino babu abin da za a zubda a ciki babu na zubdawa tare da ita wanda mun yi bayani farko dai ka dauki iccen kansa kaga wannan icce da shi ake azaru a yi rufin daki kuma ana heke shi ya zamanto shi ne kuri wanda zai kange kenan dukkan wata azara da za a jera a sama itacensa wato da su ake yin azaru iccen dabino kuma da shi ake yin gado wanda yake na kara da shi ake yin mauluci abubuwan da ake yi da iccen ba sa da sabuwa sannan kabar a zo a yi tabarma a yi faifai a yi menene ga ya abubuwan da ake yi da kabar ba ta da sabuwa wannan bawon wanda yake na baya nike shi ake a yi soso da shi to haka mumini gaba ɗayan shi babu abu wanda yake na zubdawa don haka manzon Allah ya ce itaciyar dabino yanda ka san mumini haka take Allah ya sanya albarka a cikinta shine sai yace wa yadribu Allahul amsala linnas wato shi Umar kenan Abdullahi dan Umar sai yake cewa sai na ba mahaifina labari Umar da aka tashi sai nace masa wallahi babu farkon tunanin abin da yazo zuciyata kafin manzon Allah ma ya fada itaciyar rabino shi Umar sai yake cewa dana yace da zaka faɗi wannan amsa yace wallahi shi nafi so game da duniya da abin da yake cikin ta a ce kai ka bada wannan amsa me yasa ka kyade kake faɗa shi kuma anan ladabi ne yayi ga manya shi kuma kaga in dan shi ya faɗa wannan daraja ce ga Umar ba wanda ya samu a majalisin kenan ba ce dan shi Abdullahi shine ubangiji ta'ala yace wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas ubangiji ta'ala na buga ma bayinsa misallai la'allahum yatazakkarun wato dan su wa'azatu su kadaita shi a cikin ibada sai yace wa mathalu kalimatin khabithatin wato misalin kalima wadda take mummuna ita ce kenan sai yace ka shajaratin khabithatin wato kamar itaciya ce wadda take mummuna me ake nihi anan wato ita ce guna kamar yadda malamai suka yi misali ijtusat min fawqil ard, wanda wannan itaciya aka tuke ta daga kan kasa, malaha min qarar, wanda ba ta da wato tabbata a ruban kasa. Me yasa? Saboda ba ta da jijiyoyi waɗanda za su shiga cikin kasa su rike ta. Kaga misali, yanzu idan ka dauki guna daga kayatin tube da ita gaba ɗaya ma za ta wannan gaba ɗaya gindin zai fito daga cikin kasa. To haka kalima ta kafirci take. Kalima ta kafirci ba ta da tabbata a cikin kasa. An gane ko? In kaga kasancewar kafirci ya samu gun zama, to musulmi sun yi rauni. Amma matukar musulmi suka kama jikinsu, to bayan da za a yi kafirci ya tabbata, duk inda yake za su gusar da shi. Don haka kuma wannan yana nuna mana kafiri duk wani abin da yake aikatawa babu alkhairi a cikin al'amarinsa, aikinsa kuma baya ɗaukaka zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Tunda ita kalima ta imani, me aka ce? Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ita kuma kalima wadda take ta kafirci, sai ya ce ka shajaratin khabisatin, kamar itaciya ce wadda take mummuna. Ijtusat min fawqil ard, wadda aka tumfike ta daga ban kasa. Malaha min qarar, Ubangiji ta'ala ya ce ba ta da tabbata a cikin kasa. Me yasa? Ba ta da jijiyoyin da za su iya rike ta. Kenan shine malamai suka sanya misalin ta, misalin guna kenan. Guna ga ta da daci, babu wani amfani tare da ita. Akwai amfani a cikin guna? Sai dai in ruwanta za a tatsa a yi magani. Amma dai na cewa guna a ci abinci da ita, mafi yawanta musamman wadda take mai daci, ba ta da wani amfani. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce malaha min qarar, wato ba ta da tabbata a cikin ƙasa. Kenan haka aikin mumini kenan, baya ɗaukaka zuwa sama. Sannan kuma aikin shi ba aiki bane ba wanda yake tabbatacce babu alkhairi tare da shi, aikin kafiri. Sai ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit, Ubangiji ta'ala na tabbatar ma waɗanda suka yi imani da shi, suka gaskata manzanninsa. Bil qawli thabit, da faɗa wadda take matabbaciya. Wannan shi ma suna ne daga cikin sunan kalima ta la ilaha illallah, al qawli thabit. Fil hayati dunya wa fil akhira, a rayuwa ta duniya da makoma lahira, Allah yana tabbatar musu wannan kalima. Fil hayati dunya, malamai suka ce a lokacin mutuwa, mumini Allah yana tabbatar masa wannan kalima yanda yake fadatta tun lokacin yana raye. In mutuwa ta zo masa, Ubangiji ta'ala zai bashi ikon furta wannan kalima. Wa fil akhira, suka ce haka nan a lahira. Me ake nufi a lahira? Shine a cikin kabari. Ubangiji ta'ala zai tabbatar masa wannan kalima idan an tambaye shi, zai fada kamar yanda yake fada lokacin yana raye a duniya. Wasu malamai suka ce fil hayati dunya, wato Allah zai tabbatar masa wannan kalima shine lokacin da mala'iku suka masa tambaya a cikin kabari. Wa fil akhira, shine kuma a lokacin da aka tada shi daga kabarinsa, kenan yinin alkiyama zai tashi yana kalima ta la ilaha illallah. Amma wannan magana ta farko ita ce mai rijayi, ma'ana Allah na tabbatar ma muminai da fada matabbaciya. Fil hayati dunya, kenan a lokacin mutuwa. Sai ya ce wa fil akhira, hakanan kenan a cikin kabari lokacin da aka yi musu tambaya. Wa yudillu Allahu adh-dhalimin, wato azzalamai Ubangiji subhanahu wa ta'ala na batar da su, wato dangane da bada wannan amsa, ba za su iya bada wannan amsa wadda take tabbatacciya lokacin da mala'ikun Allah suka musu tambaya a cikin kaburansu. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, Ubangiji ta'ala shi ke aikata abin da ya so. Nama wani dace game da wannan kalima, wani ko Allah ya tabar da shi. Ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato riwaya ta Al-Bara ibn Azib, Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-muslimu idza su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah, fadhalika qawluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa shi musulmi idan an tambaye shi a cikin kabarinsa, to zai ba da shaidar cewa ba abun bauta busa cancanta da gaskiya, sai Allah kuma zai tabbatar da manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alai. Sai manzon Allah ya ce wannan shine ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace yusabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة kenan anan Allah ya tabbatar masa wannan kalima lokacin da yana raye gabanin mutuwa haka a cikin kabari in an masa tambaya haka zai bada amsar haka Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bawa idan an shigar da shi cikin kabarinsa waɗanda suka kawo gawarsa suka binne idan suka juya baya yana jin balawar takalmansu a lokacin nan manzon Allah yace mala'iku biyu za su zo masa sai su zaunar da shi waɗannan mala'iku sai su ce da shi ma za ta kulu fi hadar rajul mi kake faɗa game da wannan mutum ma'ana wanda aka aiko shi cikin ku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa fa ammal mu'min fa yaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu mumini amsar da zai bada zai ce wannan mutum da aka turo shi ina shaidawa ina tabbatarwa bawan Allah ne kuma manzansa ne waɗannan mala'iku sai su ce masa unzur ila maq'adika minan nar kada abdalaka Allahu bihi maq'adan minal janna kalli mazauninka na wuta wanda da in ka kafirce ma Allah shine zaka gaje to Allah ya canza maka wannan mazauni kalli mazaunin da Allah ya canza maka na gidan aljanna tun a lokacin nan za a nuna masa makomar shi inda Allah ya tanada masa fa yarahu ma jami'an gaba ɗayan su zai gani ya ga mazaunin sa na wuta ya ga mazaunin sa wanda yake na aljanna wanda Allah ya canza masa sai yace amma shi munafiki da kafiri in an masa tambaya me zaka faɗa game da wannan mutumin da aka aiko a cikin sai yace la adari yace ban yi sani ba kuntu aqulu ma yaqulun nas ni dai na kasance ina fadar abinda jama'a suke fada ban san matsayin sa ba waɗannan mala'iku sai su kai masa duka su ce masa la daraita wala talaita kar Allah ya saka sani kuma kar Allah ya saka fada manzon Allah yace wayudrabu za a duke shi bi madarika min hadidin darwa wato da wata guduma ta bakin karfe za a masa duka guda fayasi husaihatan yasma'uha man yalihi ghayra thaqalay duk wanda yake kusa da shi wanda yake mamaci sai ya ji kururuwar da yi amma banda mutum da aljar hatta da dabobi Allah yana jiyar da su azaba wanda ake dandana ma bayi a cikin kabari amma banda mutum da aljar me yasa saboda mutum da aljan ba su da ikon da za su iya jure ma wannan abin in sai ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim yake cewa laula an tadafanu manzo Allah yace ba dan kar aje junan ku ya kasa binne juna manzo Allah yace wallahi da na roki Allah ya nuna muku azabar kabari ido da ido da na roki Allah ya ji yadda ku azabar kabari to dan dan adam ba shi da ikon da zai iya jimrewa idan ya ji don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki roƙon Allah ya nuna mana azabar kabari ido da ido to dan haka wannan shine mumini yanda ya faɗi wannan kalima ya kudirce gaskiyarta a zuciyarsa yayi aiki da abin da take ta kunsa to Allah zai masa dace dangane da faɗar wannan kalima idan ya zo mutuwa haka in an tada shi a cikin kabarinsa an masa tambayoyi guda uku mene wane ne ubangijinka wane ne annabinka menene addininka zai bada wannan amsa kamar yanda yake faɗa a nan duniya amma kafiri da munafiki duk iya larabcinsa ba zai bada wannan amsa ba shine anan Allah yace yusabbitu Allahu allazina amanu Allah na tabbatar ma waɗanda suka yi imani bil qawli sabiti da faɗa matabbaciya fil hayatid dunya wal akhira a rayuwa ta duniya shine gabanin mutuwa wa fil akhirati haka nan a cikin kabari don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda hadisi yake cikin sunani abi daud da as-sunanul kubra na al-Imam an-Nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Usman yake cewa in ya gama binne mamaci yana tsayawa akan kabarinsa manzo Allah sai yace istaghfiru li akhikum wasallu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku roƙa ma dan uwanku gafara ku roƙa masa samun tabbacin bada amsa domin a yanzu ana yi masa tambaya to dan haka in an binne mamaci iya addu'ar da zamu masa mu masa addu'ar da ta kunshi roƙon gafara kuma da addu'ar da ta kunshi Allah ya masa dace game da bada wannan amsa domin a wannan lokaci ana masa tambaya kenan addu'ar sai ka ce Allahumma gafir lahu Allahumma sabbitu Allahumma gafir lahu Allahumma sabbitu haka za a maimaita wannan addu'a bayan ka buda da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghafir lahu, Allahumma thabbithu. Ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da fada wadda take matabbaciya. An gane ko haka kenan wannan addu'a, in ma da larabci zaka fada Allahumma ghafir lahu, Allahumma thabbithu. In kuma da yaran Hausa zaka fada sai ka ce ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da fada wadda take matabbaciya. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawunaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabilihi qul tamattu fa inna masirakum ila an-nar قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وتوبنجي تعالى كيف أدا ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله shin baka ga jama'ar da suka canza ni'imomin Ubangijinsu wanda ya jaddada musu? Kufran, wato saboda kafirci, saboda butulci, Ubangiji ta'ala ya jaddada musu ni'imomi sun wuce a lissafa. Ga su dai suna cikin haraminsa, wato su ne mutanen Makka kenan. Bayan suna cikin harami na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah ya jaddada musu wata babbar ni'ima, shine Allah ya zaba daga cikin su, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya turo shi a matsayin manzo. Babu ni'imar da ta wuce ni'ima ta musulunci, kuma musuluncin nan daga tushen su, daga cikin su ya bulla. Shine yace alam tara ila alladhina, Ubangiji ta'ala yace shin baka ga waɗanda baddalu ni'matallahi, suka canza wato ni'imomin Ubangijinsu. Ni'matallahi anan mufradun mudaf ne, wa huwa yufidul umum. Suka canza ni'imomin Ubangijinsu kufran, wato saboda butulci, maimakon kasancewar su yafi dacewa a ce a karan farko sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun karbi sakon da yazo da shi, to amma sai aka wayi gari su ne farkon waɗanda suka kafirce masa. Wa ahallu qaumahum daral bawar, Ubangiji ta'ala yace sun saukar da jama'ar su waɗanda suka bi su kenan akan hanya ta bata, sun saukar da su daral bawar. Ubangiji ta'ala yace gida na halaka, albawar ita ce halaka. Wa ahallu qaumahum daral bawar, sun saukar da jama'ar su waɗanda suka bi su gidan halaka. Wani gida ne na halaka? Sai Allah yace jahannama yaslawnaha, wutar jahannama dai ita ce za su shiga kuma su kona a cikinta. Wa bi'sal qarar, Ubangiji ta'ala ya ce tur da matabbata a ce wutar jahannama ita ce matabbatar mutum, ma'ana ta munana. Wasu malamai waɗanda suka ce waɗannan ayoyi biyu ayoyi ne waɗanda suke madaniyata, cewa ayoyi ne ɗan Madina, su kaɗai suka ware daga cikin wannan wato aya. Me yasa? Domin sun fassara daral bawar cewa abinda ake nihi shine Badar, domin duk waɗanda suke jigajigai a birnin Makka, waɗanda suka hana ruwa gudu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya girbe su a hannun mu'minai a Badar. To shi yasa suka ce abinda ake nihi a nan daral bawar wato shine Badar, domin a can suka halaka. To amma tare da cewa surar gaba ɗayanta a magana mafi rinjaye ta magabata sura ce Madaniya, abinda ake nihi da daral bawar ita ce wutar jahannama, kamar yadda Allah kenan ya bayyana a bayan ayar, ya ce jahannama, wato wutar jahannama, ya salauna ha ita ce za su shiga kuma su kono a cikinta. وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَبَنْجِجِ تَعَالَى يَجِ مَتَبَّتَا تَامُونَنَا أَجِي وَتَرْجَهَنَّمَا أَجِي مَتَبَّتَ الْمُتُنُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَدَنَّنْ جَمَعَا سُنْسَنْ يَامَا وَبَنْجِجِ سُكِيشِيُوِي أَجْكِمْ هَيْكِنْسَ الْهَادِي كُبَاشِدَ كِيشِيَا شِنِي مَعَنَا سُنْدَوْ كِوَنَا أَبُ مِسُونَي إِبَادَا سُنْ سَرَّفَاقَ وَنَنْ أَلَّا سُنْيَهَا كَلِيُّذِلُّوا أَنْ سَبِيلِهِ wato dan su kawar da jama'a gabarin tafarkin Ubangiji subhanahu wata'ala shine musulunci kul Allah yace ce da su tamatta'u ku ji dadi da rayuwa ta duniya fa inna masirakum lalle makomarku a karshe ilan nar wato ita ce wuta karshen su ne shine wuta kulli ibadiyallazina amanu Ubangiji ta'ala yace ka fada ga bayina waɗanda suka gasgata ni suka gasgata manzannina ce da su yuqimu salata wato su tsaye da salloli su zo da ita kamar yanda aka karantar da su da rukunnanta da farallanta kenan da sunnoninta wayunfiqu mimma razaqnahum kuma su ciyar daga cikin abin da muka azurta su na dukiya shine su bayar da zakka sirran abuye wa alaniyatan da bayyane min qabli an ya'tiya yawmun kafin wani ne yazo nan gaba la bai'un fihi yinin da babu fansa a cikin sa an gane ko abinda ake nihi da bai'un anan shine alfida ba maganar ka ba da cin hanci a kyale kai nan alkiyama domin shi lafazin bai an ciro shi ne daga alba idan aka ce alba wato shine damtse domin duk mu'amala in an kulla in ta wasu sai da sayarwa ne ko wani abu kai zaka meka shi ya meko kenan kai ka amsa shi ya bada kenan shine mutun ya meka dantsansa dan haka anan ita ma shi ma cin hanci ai mekawa ne zaka yi shi wanda zai karbi cin hanci shi ma ya amsa dan haka shi ma alararci kana iya kiran shi albai shine Ubangiji ta'ala yace min qabli an ya'ti yawm kafin wani ne yazo nan gaba la bai'un fihi yinin da ba maganar cin hanci mutun ya bada domin aibelin sa wala khilal kuma babu wata badadanta wanda za ta yi amfani ma'ana babu wata soyayya da kauna wanda za ta yi amfani tsakanin jama'a shine kenan yinin alkiyama kaga wannan Allah yana nuna mana abinda bawa zai kama ya zame masa guzuri a ranar kiyama idan har yana bukatar tsira bayan kalima ta la ilaha illallah sai da sallah sannan kuma bayar da zakka da sauran abubuwan da Allah ya shar'anta mana sai yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah da nake kiran ku zuwa bauta masa shine Allah da ya halicci samai bakwai da kasai bakwai wa anzala minas samai ma'an kuma shine Ubangijin da ya saukar da ruwa daga cikin gizagizai fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sannan ya fitar da ya'yan itace bihi a sanadiyar wannan ruwa da Allah ya saukar rizqan lakum wato dan wannan ya'yan itace su zamanto abinci gare ku sannan musakkara lakumul fulka shine Ubangijin da ya hore muku jirage wanda suke na ruwa litajriya fil bahri bi amri dan waɗannan jirage su gudana akan teku da umarnin Ubangiji subhanahu wata'ala wannan umarni ne na Ubangiji subhanahu wata'ala kuma nihin sa ne zaka samu batu wanda za a ludo shi a cikin teku wani batun sai ayi wata shidda ana sauke lodin da yayi wani sai a shekara ana sauke lodi ya dauko kaya ya dauko jama'a kuma ba tare da ya nitsi ba amma tsakuwa idan ka dauka wanda bata wuce wake ba idan ka jefa cikin teku sai ta nitsi wannan duka horewa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala jirage suke gudana akan teku shine yace wasakhara lakumul fulka shine Ubangijin da ya hore muku jirage na ruwa litajriya fil bahri bi amri dan su gudana akan teku da umarnin sa wasakhara lakumul anhar shine kuma Ubangijin da ya hore muku kuramu ko ina idan ka ja kurama zuwa take idan tana yin gabas idan kana so sai ka canza mata akala ka jata kuma ta kalli yamma daga yamma kana iya janta ta yi kudu ka jata ta yi arewa ko ina ka so kurama sai a jata ta yi wannan ita ma gurewa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala wasakhara lakumul anhara shine Ubangijin da ya hore muku kuramu ko ina gudana suke wasakhara lakumush shamsa wal qamara da'ibai kuma shine Ubangijin da ya hore muku wato rana da wata suna gudana akan yanda Allah ya tsara musu tafiya da'ibaini tuduk kowanne iya yanda Allah ya tsara masa tafiya haka yake tafiya ba tare da bata lokaci ba shine yace wasakkara lakumush shamsa wato shine ubangijin da ya hore muku rana wal qamara wato da wata da'ibaini wadanda suna gudana da'ibaini tuduk tunda Allah ya halicci duniya kuma har izuwa lokacin da Allah ya kayyade musu shine yinin alkiyama wasakkara lakumul layla wan nahara kuma shine ubangijin da ya hore muku wato dare da yini dare idan yazo sai ku samu duhu wanda za ku huta a cikin sa kuma wannan duhu ya zame muku sutura sannan kuma ubangiji ta'ala shi ya hore muku yini wanda za ku ga haske wanda za ku kai kawo domin neman abinci wa ataakum min kulli ma sa'altum kuma shine ubangijin da ya ba ku daga dukkan abin da kuka roke shi duk abin da kuka roke shi ubangiji ta'ala shine yake ba ku wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku kirga ni'imomin ubangijin ku wanda ya jaddada muku la tuhsuha ba za ku iya kididdige su balantana ku ba da godiyar da Allah ya wajabta muku akan su sai ya ce innal insana lalle shi jinsi na mutum la zalum wato mai matukar zaluntar kansa ne kafar kuma mai matukar butulci ne ga ubangijinsa kaga waɗannan duka ni'imomi ne na ubangiji subhanahu wata'ala ya zanu mana anan wanda waɗannan ni'imomi na nuna mana cewa shi ya cancanta mu kadaita shi a cikin ibada farko dai ya nuna mana cewa shi ya halicci sammai da kasai wanda halittar sama ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala domin samaniya ta mana rumfa ubangiji ta'ala ya tsira ta ba tare da ginshiki ba sannan ubangiji ta'ala ya kawatar da ita da wasu halittu nashi rana da wata da taurari sannan kasa gaya ubangiji subhanahu wata'ala ya shimfida ta sannan ya kange ta da duwatsu ba ta raurawa balantana ta halakar da mu wannan kasa ubangiji ta'ala ya hure mana cewa wuri ne wanda za mu iya noma mu shuka abu ya fito domin mu yi amfani da shi sannan sai ya ce ni'ima ta uku sannan sai ya ce wa anzala minas sama'i ma'an shine ya saukar da ruwa daga cikin gizagizai bayan ya saukar da wannan ruwa kuma shine ya fitar mana wato da ƴaƴan itace a sanadiyar ruwan da ya saukar sannan kuma abu na biyar shine ya hure mana jirage suna tafiya akan teku su dau jama'a su dau kayan su sannan kuma ya hure mana kuramu waɗanda suke gaji suna gudana a ban ƙasa wanda da su ake noman rani a yi duk abubuwa waɗanda suke na buƙatu da ruwan sha da duk abin da za a yi buƙata da ruwa wanda yake na kurama ne sannan sai ya ce kuma shi ya hure mana rana kuma ya hure mana wata wanda ga su suna tafiya tuduk wanda rana da wata yana daga cikin hikimomi na ubangiji subhanahu wata'ala don mu ringa lissafa lokutanmu kuma mu yi amfani da shi hasken rana da zafinta sannan kuma ga hasken wata shi ma mu yi amfani da shi sannan ubangiji ta'ala ya hure mana dare da yini dare Allah ya hure shi domin mu huta yini Allah ya hure mana domin mu watsu abin ƙasa mu nemi abinci a ƙarshe sai ya ce wa ataakum min kulli ma sa'altum ubangijin da nake kiran ku kadaita shi a cikin ibada shine ubangijin da ya ba ku daga dukkan abin da kuka roke shi duk abin da kuke bukata idan kun roke shi zai ba ku sai ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi inda za ku lissafa ni'imomin ubangijin ku wanda ya jaddada muku la tuhsuha ba za ku iya kididdige su ba balantana ku gode masa dan haka daga cikin ni'imomin nan da Allah ya zana mana ni'ima dai tak wannan ta ishe mu idan muna da nura da hankali akan mu kadaita ubangiji subhanahu wata'ala mu san da cewa ni'imarsa ta girmama akan mu dole ne mu kadaita shi a cikin ibada sai ya ce innal insana lalle shi jinsi na mutum la zalum ubangiji ta'ala ya ce mai matukar zaluntar kansa ne domin duk lokacin da Allah ya maka ni'ima in baka gode masa ba akan wannan ni'ima to ka zalunci kanka zalunci na farko wannan ni'ima za ta bushe abu na biyu rashin godiya akan wannan ni'ima Allah zai damke ka a ranar kiyama shine sai ya ƙara siffanta shi da cewa kafar wato mutum mai yawan butulci ne ga ubangijinsa baya ganin ni'imomin da ubangijinsa subhanahu wata'ala ya jaddada masa balantana ya gode amma wannan kenan ana nihi waɗanda suke wanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala. Shi mu'mini ya san waye masa ni'ima kuma ya tabbata cewa akwai wajibcin gode ma Ubangijinsa akan wannan ni'ima. Nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.